أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا ذكر الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، يوم المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Jami' As-Sahih. A satin da ya gabata mun dan samu tsaiko saboda abin da ya faru na rashi da aka yi. Allah ya ji kan wanda suka rasu. Yau insha Allah za mu tashi sabon babi, babu siyabil bidi lil kafani. Haka ne ko? Wannan babi muna nan har zuwa cikin kitabul janaiz. Wannan babi kuma yana magana akan wato kenan muhimmancin farin kaya saboda likafani. Likafani shine tufan da ake rufe mamaci da ita kafin a kashi makwancin sa. To wannan babi zai mana magana akan cewa an fi son farin kaya a wannan. Hadisin farko daga nana Aisha ta Allah madaukakin sarki da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kufina fi salasati aswabi. Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa lokacin da ya bar duniya an masa likafani a cikin tufa guda uku yamaniya, irin yarin da ake sayowa daga kasar Yaman a tafo da shi, bidun kuma duka guda uku farare, dukansu kuma suhuliya. Ai wato kenan nau'i ne na yadin da yake tafawa daga Yaman din wanda yake yana da kauri. Min kursufin an yi shi daga auduga, laisa fihinna qamisun wala imama, babu riga a cikinsu, babu wato kenan rawani. Kenan likafarin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku ne. Ukun nan kusan duka lufafa ne. Abu mai fadi haka, ya aka shimfida shi, sai a kawo wani a shimfida a samansa, sai a kawo wani a shimfida a samansa. Babban likafanin shi ne a ƙasa, sai a kawo lufafa ɗaya, sai a kawo lufafa ɗaya, sai a ɗora mutum a kai, sai a naɗe ta sama, sai kuma a sake naɗe ta tsakiya, sai kuma a naɗo ta can ƙarshen shi kenan, sai a ɗaure mutum sai a tafi da shi makabarta. Wannan haka aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga cikin wannan zamu fahimci cewa an fi son farin kaya ko? Inda na Annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne, don hankali ba zai bamu cewa sahabbai za su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ransa baya so ba bayan mutuwarsa. Sun masa abin da yake so ne ko abin da ya kwadaitar, wato kenan a yi. Wannan kenan. Na biyu, ya nuna cewa sutura guda uku shi ya fi a likafani. In mutum ya mutu a masa likafani guda uku, a naɗe shi a cikin ɗaya, a sake naɗe shi a cikin ɗaya, a sake naɗe shi a cikin ɗaya, sannan sai a kai shi. Na uku, ya nuna cewa babu riga, babu farjalle, babu kuma rawani. A nan akwai fahimta na malamai. Wasu na ganin cewa wannan ɗin an yi masa abin da ya sauwaka ne, don haka babu laifi za a yi masa farjalle, a sa masa riga, a ɗora masa wato kenan rawani. Yana daga cikin abin da kusan mai da yawa daga cikin malaman malikiya suka tafi a kan karantarwar hakan ɗin aka fi so. Amma tun daga abin da sahabbai suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa, to da yawa daga cikin malamai sun fi kwadatarwa cewa hakan ɗin shi ne ya fi zama daidai. Yawwa, kawai sutura guda uku duk masu faɗi, kawai a shimfiɗa babban a ƙasa, a shimfiɗa wani a samansa, a shimfiɗa wani a samansa, a ɗora mamaci, a naɗe shi a na farko, a naɗe shi a na biyu, a naɗe shi a na uku, shi ke nasa a ɗaure tsakiya, a ɗaure nan, a ɗaure nan, don kar su ware, a ɗauke shi a kai shi inda za a kai shi. To wannan shi ne ya fi zama da kusa, shi ne sunna wanda ya fi kusa da dacewa wato kinan yanayin da kafa ne mu sabani yanda muke anan ko yau to so da aka yanzu lokaci yayi sai mu yi gyara akai mu karantar da al'umma mu cewa ga yanda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma yanda yafi dacewa kuma ba laifi mutun zai iya yi wa kansa sai kai mutun ka guda kuka ce gashi ta mutu da abin da za a binne ni da shi kaga ka riga kaya yake wani abin nan sai zama kawai lokacin da ka rasu ka bi kanka ka taimakawa kanka wajen bin kanka ka tafi da sunna da raya wato kenan abinda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda sahabbai suka aiwatar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah wannan ne cikin hanyoyin da zamu karantar da al'umma mu bayan abin da zamu faɗa a cikin masallaci bayan abin da zamu faɗa a daidai ko a cikin anguwanni kuma practically mu ga haka yau wato wannan yana daga ciki ba na mantawa akwai wanda suke yin hakan nan dadin sai su yi wa kansu likafani su aji lokacin ya sace da shi za a rufe su babu likafani fi thawbaini babu da yake magana cewa za a iya yin likafani a tufa biyu yanzu abin da muka faɗa yau Annabi sallallahu alaihi wasallam uku ko idan uku bata samu ba ko to za a iya yi wato kenan biyu kamar wannan haka babin hadisi yake nuni amma bari mu karanta mu ga abin da yake ciki hadisin da aka rawaito a wannan daga Abdullahi dan Abbasin yake cewa Allah ya dade shi yake cewa baina ma rajulin waqifa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arafata ga maka wani mutum yana tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a filin arafa kenan kamar wannan yana nuni yana jaddada bucin a lokacin aikin hajji ne ko nuna an ci a filin arafa yau kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da jama'a a filin arafa yafi kusa da nuna mutum a aikin hajji ne iz waqa'a ala rahilatihi sai ya fado akan abun hawarta raƙumar tasa suna tsatsaye a kowa akan raƙumar sa sai ko zabura ta yi ko kuma subuta ko kuma dai kaddara sai ya fado akan wato kina abun hawa nasa fa waqasathu sai ta harbe shi sai ta karya masa wuya ko kuma mai ruwa yake cewa ya fa auqasathu sai ta karya masa wato kenan wuyarsa da ya fado sai ta harbe shi sai take da sai ta karya masa wato kenan wuya kaga wuya ya kare ko a wannan zamanin yana da wahalar treatment ballantana a irin wancan lokacin shikenan sai mutu qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam iksiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi sawbaini annabi sallallahu alaihi wasallam ce to yanzu za a je a masa wanka a nemo magarya a saka a cikin ruwan sai a masa wanka sai a sa masa likafani a cikin tufansa guda biyu saboda kun san in mutum yana aikin hajji tufa biyu ke daura ya daura da yakunsa ya yafa guda daya to wa'annan guda biyun nan ashi za a yi masa wato kenan sutura musamman ma idan yana aikin hajji ya rasu wannan condition wannan ya zama hatiman kuma kaman zai iya jaddada muran gome in ba aikin hajji ba idan babu tufafa sai kwaya biyu tunda shi ma la Allah iyaka abin da ake da shi kenan a gare shi a wannan lokacin lokacin da aka tafi aikin hajji kowa ya sa kaya an tafi kaga kowa da irin wannan ne kawai a jikinsa to daga shi ne abin da ya sauka to sai aka ce a rufe shi akan wannan la Allah zai iya zama a wannan babi na laruri cewa babu komai sai tufa guda biyu wala tuhannituhu kada ku shafa masa turare kada sa turare a jikinsa kada sa turare a jikin likafin nasa kar ku yi haka wala tukhamiru ra'sahu kada ku lillibe kansa kar ku lillibe kansa kenan daga iyaka na ikasa za a lillibe ko me yasa illar ita ce fa innahu yub'as yawmal qiyamati mulabbiya lalle tabbas shi za a tashe shi ranar tashi alkiyama yana mai talbiya zai tashi yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kenan wannan ya dade karfafa mana wancan ra'ayin ce kenan dan yana aikin haji ne shi yasa za a rufe shi da wannan sutura guda biyu ba wai dan larurin abin nan ba tunda illar shi ne za a tashe shi ran tashi ran kiyama a cikin wannan yanayin nasa saboda hadisin da yake cewa yub asu rajulu amma ala ma mata alaihi duk abin da mutum ya mutu a kansa za a tashe shi akan ya mutu a kansa za a tashe shi a kansa ranan tashin alkiyama nan Aisha tace wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yace idan wani su mutane su suka kawo farmaki a dakin Kaaba in sun zo baida yuksafu bi awwalihim wa akhirihim ko tace ya Rasulullahi kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum sai yace yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yubasuna ala niyatihim za a nitsar da su gaba daya amma kowa za a tashe shi da niyyarsa mai zuwa kasuwa tashe da niyyar kasuwa mai zuwa da rushe dakin Kaaba a tashe shi da wannan niyyar sadaka shi ya tafi aikin haji ne na labbaika Allahumma labbaika hakan nan za a tashe shi akan wannan kaga kenan wannan ya more kina ko yayi tarabiya tafki babul kafini lil mayit babin da yake magana da kina akan yanda kafani na mamaci yake riwaya daga Abdullahi dan Umar anna Abdullahi bin Ubay lamma tufiya lalle Abdullahi bin Ubay lokacin da ya rasu wani ne Abdullahi bin Ubay wanda aka saukar da yaquluna la in raja'ana ila madinati la yukhrijana al'az minha al'azal wannan wanda ake ce masa dai daga cikin shugabannin munafikai kenan na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ko yawa dab da za a bashi sarautar Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai aka fasa tun daga sabon shugaba ya zo sai zama Annabi shi yake shugabanci shi shugabancin sa automatic ne akan mutane ko tun da sun musulunta gaba daya yanzu sai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka sai hasada ta shiga tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama kuma ta kai shi zuwa ga munafirci ya mobilize wasu jama'a suke operating inwardly suka ce su musulunta amma kuma zagon kasa suke wa musulunci to nan da yayi wafati ja abnuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam dan sa shi ma abdullahi sunansa sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya ce ya rasulullahi atini kamisaka ukaffinuhu fihi ina son ka bani rigarka da shi ne zan masa likafani wa salli alaihi kuma ina son kai ne zaka yi masa sallah wa sarifir lahu kuma in kana sallah ina son ka nema masa gafaran Allah madaukakin sarki eh kaga abina alhanana al-ubawiyya ake cewa kuma ne soyayya na uba tunda ubansa ne mahaifinsa ne kuma ya san shi ya san halinsa ya san kuma ayoyin da suka sauka a kansa ya san ko duk abin da yake operate ne saboda yana tunani cewa tsakaninsa da rahman Allah akwai gap mai yawa to haka yasa maza yana wafati ya zo ya Rasulullahi na sunna farko kamar rigar ka da ita zan masa likafani kamar yana nema masa wani tabarruki kenan ko daga rigar Annabi sallallahu alaihi wasallam nabi kuma yace ina son kai ne zaka yi masa sallah kaga yana nema masa karin wato kenan abin nan tabarruki daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na uku yace kuma ina son in kana sallan ka ce Allah ya gafarta masa ka roƙa masa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa fa dawo nabi sallallahu alaihi wasallam kamisa Allah sai sace ba masallan inda dan wannan ne ya dauki riga ya bashi ya je masa wanka ya sashi a ciki fa kana sai yake cewa azni usalli alaihi fa ka washe cito kai ne dan sa ka bani izini zan masa sallah shi kuma dama abin da yake so kenan ko dan haka fa azana lahu sai masa izini falamma arada an yusalli alaihi jazabahu umaru radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba an yi sahu zai masa sallah sayyidina war sai kansa hakuri sai dan jari gasa kadan ta baya bagal sai ce masa alaihi sallahu na haka an tusalli alal munafikina ni ba Allah madaukakin sarki ya hana ka kaiwa munafikai sallah bane inji sayyidina Umar kun ga bace masa karkasa masa sallah ba umurni ya bar ba ko amma zuciyar Umar tana caccaka cewa lalle wannan mutumin despite all odds da wahala da ya ta basu a cikin Madina da matsaloli da hada gaba da yi da kotarin zai kusa hada wani mummunan fada tsakanin muhajirun da ansar har sai da ayoyi suka sauka akai yet kuma a ce manzo Allah sai masa sallah abin ya kasa hakuri da taba rigar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadi ba Allah ya hana ka yin sallah a munafikai ba bai ce a wannan ba ko be ciwa da munafiki bane ko amma dai mafhumin wafaka bige nuna ba baya so ai kuma yana ganin wannan mutumin munafiki ne yawwa bai tsara haka ba bai hana kai kai musallah ba bagala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana baina kiraceni ni fa ina tsakanin zabi guda biyu ne don abinda Allah madaukakin sarki ya ce min astaghfirta lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan la yaghfir Allahu lahum ni haka Allah ya ce min ko ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara kai ko da zaka nema musu gafara sau 70 to fa Allah ba zai gafarta musu ba kuma wannan Allah ne yake faɗan haka ai kai da mai nema musu gafara ai to nemi din amma ka sani ko ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara kai ba sai neman gafara sau ɗaya ba ka nema sau 70 to Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba ko ba zai gafara fa la yaghfiru Allahu lahum Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba don ka Annabi sallallahu alaihi wasallam dai ba sa sallah ya ba sa ya nema masa gafara sau 71 ai ya dai kara ko yawwa ka ga ne da yana da zabi in ga nawa sai nema masa gafara sau 71 yawa to 70 din nan da ya san ta rushe ko na ba za ka gane wasu su da Allah ɗaya nan sai ce tasiri su da ka ba a san ɗan adam ya gaggawar janyewa wai ne ba give up ko never say die of man and try a rayuwa ba a yankewa ƙauna daga rahamar Allah ba daga gidarki kai iyan ƙoƙarinka har ka je die minute sai a ko menene karka yanke da wannan domin faɗuwar gaba suka ce menene asarar namiji eh asarar namiji dan effort ka dan zaka kara sai kaga ka kai bakin gaci in kuma ka sake sai ka fada a ciki ka mutu yawwa fa sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa sallah yana masa sallah fa nazala sai aya ta sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi wa daga yau karka sake sallah akan daya daga cikin su in ya mutu duk wanda ya mutu a cikin su kowaye shi daga yau karka kare masa sallah ko me illa innahum kafaru billahi ba'da imanihim ko yau sun kafir cewa Allah madaukakin sarki bayan imanin sa kun ga nifaq yana kai mutun zuwa ga kafirci kenan Allah madaukakin sarki ce karka musu sallah akan kowannen su nan gaba in ya mutu karka tsaya a kabarin sa to tayi mai tambaya ya tambaya me dalili sai Allah ce innahum kafaru billahi ba'da imanihim sun kafir cewa Allah madaukakin sarki bayan da da suna da imani saboda shi yasa yanzu an hana shi kawai shikenan yanzu zabi guda biyu da aka bashi yanzu ta tashi ko dan haka wannan yana daga cikin wannan ayar da ta sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ko tana daga cikin muwafaqatu umar akwai gurare da sayyidina umar yayin muwafaqa da saukan alqur'ani abinda yake fahimta yake ra'ayinsa yake hange sai Qur'ani ya sauka ya karfafa wannan wurin wannan yana daga ciki sai gashi Allah wa dukkan sarki ya saukar da wahayi ya abina kuma lokacin aikin gama ya riga ya gama kenan ko yawwa wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ya kawo cece-kuce tsakanin malamai wajen hukuncin neman albarka da wato kina abin da ake kira atharu salihina kun ga gigar Annabi sallallahu alaihi wasallama a ra'ayin Abdullahi za ta yi tasiri wajen babansa ya samu saukin azaba ta Allah madaukakin sarki haka ne za ta yi kuma Abdullahi sahabi ne kuma sahabi mumini mai kyau kuma gangariyar mumini ko yawwa saraka amma a fahimtar sa zai yi tasiri za ka sai ya ce kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallama zan baka kaman fahimtar tana neman ta tafi shi din ma yana ga kawar hakan nan saboda haka ma ya dauka ya bashi daga Ibn Hajar al-Asqalani a cikin wadawar bari ya sharhin wannan hadisai din yake cewa dai babu sunansa tabarruk bi athar salihina neman albarka da guraban salihan bayi to maganganun da malamai suka yi a kansa shine akwai abin da aka yi muttafaqun fihi akwai muktalafun fihi muttafaqun fihi shine tabarruki da athar na annabi wannan muttafaqun alaihi tunda ai rigar ta annabi ne ba saboda duk wasu athar na annabi sallallahu alaihi wasallam ko rigarsa ko nukum dinsa ko wani takalmin sa ko wani abu makamancin wannan nasa za a iya tabarruki da shi. Wannan da wannan hadisi malamai sun tabbatar da wannan. Amma kamar yadda Ibn Hajar yace at-tabarruk bi asar salihina, bi asar salihina, to salihina kuma kaga ba annabi bane wanda suka zo baya. Idan aka samu wani mutumin kirki salihin bayi, salihin bawa, za a iya tabarruki da abin da sai kamar maganar Ibn Hajar al-Asqalani tana tabbatar da hakan nan ya halatta. Sai malamai ba su sallama masa kan wannan ba. Ba su sallama masa ba. Suka ce a'a, khususiyya ce ta annabawa. Bayan annabi babu wani mutum ko wani salihancin sa da za a zo a tabarruki da gigarsa ko takalminsa ko wani kum dinsa ko gashinsa ko wani abu makamancin sa. Daga kansa an ja an rufe. An ja an rufe. Saboda haka ba za a yi ma kowa ba. A to shi to ina dalili? Wancan suka ce dalili shine gashi an yi tabarruki da abin din Annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka hukunta zai iya jan bazansa kan kowane salihi ko ba zai je ba. Suka ce za a yi. Wannan ba suka ce ba ra'ayi ba, suka ce to ira menene dalili? Suka ce addinin nan idan akwai number 1 wanda ya fahimce shi to babu kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda su ne suka karbi karantarwa directly daga gurin sa. Sai zama su din ba sa yin haka a manyan cikin su. Sai suka ce kenan in salihanci ne a duniyar nan babu kamar sayyidina Abubakar bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko sayyidina Umar, ko Usman, ko sayyidina Ali. So babu ruwaya ko ɗaya da ta zo cewa an taɓa samun wani sahabi ya zo ya yi tabarruki da athar na sayyidina Abubakar, ko sayyidina Umar, ko sayyidina Usman, ko sayyidina Ali, ko kuma ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai, kuma tabi'ai mai ba su yi hakan nan ba. To kiran haka ne su kuma sun fi mu fahimtar wannan addinin. A fahimtar su ya tsaya daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun bayyana wannan? Don haka suka kawo ka'ida usuliya da take cewa idan an yi tabarruki da athar na salihi, in ba wanda aka yi izini ba, in an yi izini wannan shikenan, don ita ibada gaba ɗayanta tauqifiyya ce, ko abinda Allah ya ce ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babu jahiyya a kansa, ya kamata kuma ya zama tauqifiyya ne. Idan kuma ba haka ba, sai ya zama wato kenan mutum sai ya yi tabarruki, sai yana ga kamar cewa wannan din zai yi amfani a gare shi a wajen ja masa wani amfani, ko kuma tunkuɗe masa wata matsala, haka ne zai kai zuwa ga tawakkali da wannan abu akan wannan. Kuma wannan din ana tsore cewa kar ya kai mutane zuwa ga shirka. Su ga mutane suna da ɗabi'a guda ɗaya, idan ka ba da kofa inci ɗaya sai su tafi kilomita ɗaya. Don haka tun farko sahabbai ma suka toshe wannan kofa, na bayan su suka toshe wannan kofar, daga baya aka zo aka bude ta. Don haka shi yasa sai ta zama gurin cece kuce tsakanin wato kenan mutane. Saboda haka a babin zaman lafiya, don kar mutum ya je faɗa cikin shirka, barin su tafi alheri, haka ne. Wallahu ta'ala a'lam. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن. النبي صلى الله عليه وسلم يا زوجة عبد الله بن أبي دمك يبقى نسا باي مهر أنت نرامي أم بن شفاء أكرجه يبتدش فتفت فيه يتو في أبا كنسا من ركه دياوم با كنسا wa albasahu qamisahu, ya sa masa gigarsa. Mun bayyana wannan, ya sa masa wato kenan rigarsa a jikinsa. Duka wannan dai kaman da yana nema masa wato kenan sauki ne. Wallahu ta'ala a'ala. Kaman wannan yana nuna kaman zai fassara mana wannan kenan, kenan sallan da yayi masa da addu'an da yayi masa da sa masa riga da yayi kenan bayan ma har an binne shi. Mun bayyana wannan. Wallahu ta'ala a'ala. Babu idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'sahu. Wannan babu yana nuna mana idan mutum ya mutu aka nemi kafani ba a samu ba, sai dai dan kaddan bingel haka, wadan gintal ne yake cewa wanda zai rufe iyaka kansa auka da bai ko sawayensa, to yanda za a yi gaffara asabu sai a lullube kan nasa a barkafar wato kenan babu kenan sutucewa hadisin wannan babi shine hadisin kabbab bin al-arati Allah madaukake sarki ya yarda da shi wanda yake cewa hajarna ma'a rasul ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam annasami su wajha Allah mun yi hijira mu dinnan ni kabbab bin al-arati ko yawa wanda ake kona shi da wuta a makka lokacin farko farkon suna cikin nan farko farkon musulunta da mai gidansa masu aikin kila ne sai an gama sa wuta a zo a kwantar da shi a rinka kona gadon bayansa har sai ruwan da yake daga a jikin gadon bayansa ya kashe wutar amma Allah bai karɓi ran ba da yake karɓar ran hannun Allah yake sun sha kowane wala su ne suka je complain haɗari wanda suka je complain guda annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yi addu'a mana Allah ya kama musu sauki yana annabin Allah ga irin halin da suke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi haƙuri al'amarin zai zo da sauki kar ku yi tsammani abin zai tabbata akan haka sai har da gari ce musu walakin da kun tastajiluna amma kuna gaggawa ne to har lokacin hijira yace to mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene illar hijirar mu laltamisu wajhan lahi dan neman kawai yardar Allah mun yi ne dan mu nemi fuskantar Allah madaukakin sarki akan wannan hijira da ladan Allah ko mun kai babu nake nema babu wani abu da muka ba tsoro ba ba neman wani abin duniya ba a nasabi sa wajen Allahi wannan yana nuna asalin tsintsin ikhlasi irin na sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko me za su yi kawai Allah suke fuskanta a cikin wannan dan haka ko ka ajaruna ala Allahi sai zama ladan mu yana gurin Allah madaukakin sarki Allah shine zai ba mu lada wannan kuma yana nuna mana zulfin yaqini irin na sahabbai sun yi hijira dan Allah to haka abinda suke yaqini shine ladan su ma ya riga ya afu a hannun Allah madaukakin sarki Allah zai ba su lada ba su da shakka ba su da tamma ba ciki faminna man mata lam yakul min ajrihi shay'an daga cikin mu akwai wanda ya mutu bai ci komai na ladan sa ba yau zunzulutu muhalar rayuwar da ya sha a dalilin kare musulunci a haka yayi a haka ya mutu bai ji kowane dadin da musulunci ya kawo mana daga baya ba a cikin makon da aka ta faru da su minhum mus'ab bin umair daga cikin wayannan da nake ga muku nan akwai mus'ab dan umair mun ga irin gogor mai da mus'ab yi irin kurkukun da aka kama shi aka daure shi irin hijirar da yayi ta habasha da gaba suka ja musulunci yayi dama-dama suka dawo suka samu kuma gidan jiya da hijirar da ya yi a Madina shine ma ake ce masa malamin farko na Madina shine Annabi sallallahu alaihi wasallam aika shi ya je Madina ya karantar da mutane kuma shine a karamin lokaci ya rarake kan Madina babu gidan da bai samu mabiyi ba yana discussing da nan da nan da nan da nan kowane gida a Madina sai da ya birma ya cusa musulunci aka samu su kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira da aka shi sa da ya dawo sai zama su karfa kafa bayan da suka iya wato kenan da shi kowane gida mus'ab sai da ya cusa musulunci to sai yake cewa daga cikin waɗanda wahalar musulunci kawai suka sha ba su sha daɗin su a gidan duniya ba akwai mus'ab dan umair haka ne waminna daga cikin mu da muka yi wannan hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ka gano mus'ab ma yana cika da suka hijira ko shine masal farkon hijira man aina at lahu samaratuhu akwai wanda ƴaƴan itaciyansa suka nuna tun a duniya dama Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam akhiratu khairul laka min al-ula ko kai shan rayuwar zata fi maka sauki da kyau akan na farko farko ga baka ne ai wahala suka sha daga shi Allah zai baka jama'a zai baka daukaka zai baka musulunci zai kawo sauki da sauransu da sauransu sadaka daga cikin akwai wanda lamarin nasa ya nuna fa huwa yahdibuha sai gashi yana dasanta mun zama mu ne manya mu ake koyi da mu mu muke karantar da mutane addinin musulunci mu ne shugabannin katiba katiba mu je mu yada addinin musulunci wato kenan a duniya amma mus'ab haka suka tabi su cewa in ba ku san shi ba ku tilla yawm uhud shi mus'ab ai tun ranar uhud aka kashe shi ranar da aka yi yakin uhud bayan sun tafi da shekara daya aka yi yakin badar ko a shekara ta biyu aka yi yakin Uhud a yakin Uhud Mus'ab ya yi shahada ko an ce wannan ranar shi ya shiga tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam iri daya kuma shine ya shiga ya rike tuta ta muhajirun a wannan lokacin shine kuma da aka sare hannunsa daya
tuta za ta fadi ya rige ta da daya, aka sare ɗayan ma yayi haka ya rungume ta, aka sare gidan bayansa yace inda yana da tutar musulunci ba ta fadi ba, saboda haka sai da aka tabbatar ya mutu tuta ta sannan ta je za ta fadi sannan wani musulmi ya dauke ta. Don haka kaga ke da shi gaba ɗaya musulunci wahalar ya sha kawai ba abin nan ba, ladan sa yana can a gurin Allah madaukakin sarki ko mede ina miki famara to ya hadibu hako kutila yoma uhudin falam najid manu fi nufinu ko manu kafinu ba mu samu abin da zamu masalli kafani ba bihi da shi, kaga karshen wato kenan abin da kenan ya mutu a yakin uhudu an zo za a yi masa abin nan likafani, ba mu samu wanda za mu likafanin sa ba, kuma daga cikin inda Allah ya mutunta shi tun a duniya aka ce lokacin da aka sare shi da tutar za ta fadi sai Allah madaukakin sarki ba musulmi a kusan sa, sai Allah madaukakin sarki ya tura Jibril sai ya shiga irin tasa sai ya rike tutar. Jibril in ka gan shi ka ga Mus'ab kuma ya rike tutar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqaddam ya Mus'ab, Mus'ab mi gaba gaba shiru ya mukatta kaddama, sai ya wayo ya ce lastu Mus'aban, ba ni ne Mus'ab din naka ba. Sai gari can Jibril ya ce to lalle abun yayi al'ana hamiyal wadisu, abun yayi tsanani, to ya tafi babu abin da za a masa likafani illa murdatan, sai wata yar wato kenan bargwansa idza ga tsaina biha ra'suhu, in muka ja muka lullube kansa karaja rijlahu sai kafarsa ta fito fili, wa za ga tsaina rijlaihi idan muka lullube kafofinsa karaja ra'suhu kansa sai fito fili. Famar annabi sallallahu alaihi wasallam an nu gaddi ra'suhu, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu jawo likafani mu rufe fuskarsa mu bar kafar haka fili, wa an naj'ala ra'ayhi min iskir sai mu sa lemon grass zai mu sa a kafar tasa sai kuma mu sa masa itace sai mu rufe shi sai kuma abin nan hakan nan wata kenan abin wannan ma Allah ya bar duniya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Da kansu aka saka da minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, daga Allah madaukakin sarki ya ba su shaidin cewa su rijal ne ba mata ba, minal mu'minin rijalun yawwa kuma rijalun din sadaqu yawwa, wannan yana nuna mace za a yi kafani a mutum da me idan ba a samu abin da zai rufe jikinsa gaba ɗaya ba sai a ja a rufe kan sauran kuma sai a sa wani abu a yi making improvision sai a rufe sauran shi kenan sai a wuce wannan layi, sai da kaɗan kafani ya gaza ga yadda za a yi. Sai babun manista addal kafana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkar alaihi, wannan babu zai mana magana akan wanda ya tanadi likafaninsa zamanin tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya yi likafaninsa ya ajiye, kuma babu wanda ya ce masa me yasa kai haka, ko Annabi bai gaya masa me yasa kai haka ba, sahabbai ba wanda ya ce masa me yasa za kai haka, yanzu ya zama me kenan halal ko in mun tabbatar da hakan ne hakan abinda saman abin babin ya zo da shi haka cikin ma ya zo da shi. Riwaya daga Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi kenan ko Allah madaukakin sarki da shi ke cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi burdati, wata mace ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani bargwanta haka mansujatun wanda yake an sake ta fiha hashiyatuha, a cikin ta kuma dan tarkacenta a ta da nuna malburda. Mai ruwaya sai kice kun san menene wannan bargon da tazo da shi din, kalu sai suka ce ashimilla ko ashamla shine da kaman bargon da muka riga muka sani, kalu sai yace na'am eh haka dinne mai yafi ko yace eh haka ne, kalu sai ta ce da tazo ta sai ta cire kayan sai ta dauko wannan abin sai ta ce masa nasajtu habiyadi, wannan bargon da hannuna na saka shi ni yanzu ba bargo ko an ce bargo ma zo zuwa kwaye na ba da ba san bargo ba, ta ce ni na saka shi da hannun nan nawa faji'tu li aksuka ha sine na zo in baka shi ka saka a jikinka ka saka a jikinka ka rika amfani da shi, sakar hannuna ne na kawo kaso su mutane suna da abin da suna jin dadin abun hannun su dauka su baka yawwa karshen abin da za ta iya yi na karramawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ta tattauna duk karfin da ta yi taje kasuwa ta sayo auduga ta zo ta saka ta yi bargo ta komai da komai ta zo ta bashi ta ce gashi kuma da kaina na saka shi ba sai yana a kasuwa ba fala kaza annabi sallallahu alaihi wasallam mutajin ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karba ya godiya ya godiya kuma ya nuna mata dama can ai yana bukatar wannan din mutajin ilaiha kaga daga cikin hikimar siyasar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za ta kara jin dadi ah dama ko wallahi ina neman irin wannan kai na gode na gode na gode kaga da karfafa mata gwiwa ya nuna muhtajan ilaiha yana da bukata zuwa gare ta fa kharaja ilaina bayan ta tafi kowa shigari wannan sarar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fito mata daga cikin gida zuwa gare mu wa innaha idharahu ya lallabo ta zama ita ce kwarjallan jikinsa wannan abin da ta bashi na ya dauro ya fito fahassanaha yace kai wannan ta mai kyau ya kyauta ta ya zuga ta ya koda ta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam eh fahassanaha bulanu sore wani daga ciki yace kai wannan ya rasulullah ta maka kyau kuwa ta yi maka kyau jama'a duk suna kallo eh ta masa kyau wani mutum ne ya ci ta maka kyau fa kana sai yace shi ne ce kai wallahi ta maka kyau din ya koda ta ya koda ta jama'a suka yaba sai yace aksiniha ma ahsanaha ya rasulullah ka bani ita mana in saka ai na ga babu abin da yafi take wannan ma a hasanaha ko ai babu abin da wato kenan yafi take ta yi min kyau kwarai da gaske ina son ta yi maka kyau kwarai da gaske ina son ka bani ita fa qala alqawm sai mutane suka cha a kansa sai suka ce wasa a ma a santa labisa annabi sallallahu alaihi wasallam mutajin ilaya abinda kace yayi kyau din annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka saboda ya nuna shi ma yana bukatar dama zai o irin wannan din da ya nemo kuma kace ya masa kyau kuma ya masa daidai kuma ka gwada sun masa aldahu sannan sai kace roke shi ka ce kuma ya baka wa alimta annahu la yurdu ai amma ana asaila ka san kuma shi baya hana kyauta ba abinda za a tambaye shi in yana da shi bai dauka ya bayar ba shi dabi'ansa ne ka roke shi ba ni kaza zai dauka ya baka ka san haka kuma ka roke shi ka ce baka kuma ka taya masa kyau kuma ka san yana da bukatun sa kuma yanzu kana ganin ka kyauta take mutane suka yi ci akan sa fa kala sai yace inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha na rade muku da Allah ni ban roke shi dan ya bani na saka bane ni ba saka zan yi ba ina ma sa'altuhu la takuna kafani tunda ya daura a jikinsa ni na roke shi ya bani likafani zan yi da shi so nake shine zai zama likafani na abinda ya taba jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jikina lokacin da zan bar duniyar nan in tabi da wannan abu ni shine kawai qala sahal sahal bin sa'ad as-sa'idi mai riwaya sai yake cewa fa kanat kafano kafano haka nan ko ne tattara ita ta zama masa likafani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ba matsala ya koma gida ya je cire ya saka wani kayan ya zo dauka ya bashi ya ce gashi shi ko ya je tattala ya ajiye har sai ran da ya mutu ya wasiya in na mutu da wannan za a yi min likafani haka kuma wato kenan ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa me yasa zaka likafani da shi ba ko kuma sahabi ba da inkari yanzu ya halatta kenan mutun ya tanadi likafanin sa da kansa kamar in kafada wato kenan a farko kuma musan da dai mutanen ta suna yin haka ko yawa Allah jigan iya a cin a gurin kullun da likafaninta za ta saya da kokarinta da kalanta da medinta da medin da ta kasuwa ta bude da sauran su sai ta hada ta saya sai ta aji dan da Allah ya sa wanda ya mutu a gurin ita ba abin bai iso kanta ba sai ta ci a dako a bayar tana yi tana yi tana yi tana yi tana tara tana tara har ya kai kudin likafaninta sai wani ta aji hakan nan ko Allah jigan alhaji babale shi ma ya yi likafanin sa ya aji lokacin da aka zo aka ce to har ana cewa kai wannan yayi yawa a rage wasu suka ce a bar masa kayan sa tunda shi ya ware kansa yace haka za a yi masa yayi shi wadacce a kansa saboda haka haka aka yi masa kuma da dai mutanen mu yake lokacin akwai wato kenan tuna lahirar suna yi yanzu kuma kamar wannan matsalar tana nema ta kauce ko kware ana yi har yanzu
sun
sun je makka sun dawo sai su ajiye wannan abin ko a nan hirami to Allah ya rufa mana asiri babu ittiba'i an-nisa al-janaiz. Wannan babu yana magana akan cin shin ya halatta mata su bi janaiza su zo ayi sallah a mamaci sannan a raka gawar da su har makabarta, haka halal ne ko kuma ba halal bane. An umma atiya radiyallahu anha qalat, nana ummi atiya Allah madaukakin sarki ya dade take cewa ita ce wadda tace lokacin da ya gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ruqayyah ta rasu ko yazo yace musu ku mata wanka sau uku ko sau biyar ko kuma sama da haka in kun ga yayi sai ba su alkafa sai yace sunan na data umma diye ko kun ga kina a cikin mata ita mai hidima ne a addinance. To ita take cewa nuhina an ittiba'il janaiz, mu mata an hana mu murka bin janaiza. Idan mutum ya mutu aka zo aka yi masa sallah za a kai shi kabari aka ce mata kar su je, an hana mu. Walam yuzam alaina, amma ba a zare mana ido ba, da haka ke rame muna da zuwa ko amma ana kai da Allah mai kuma ta ko da ku duka zuwa ka kuma kabarta ku dena zuwa shikenan. In an ga wasu sun je ko ba za a zare ba, za a abin nan ba, ba a zare ai walami uzama alaina, ba ai azama a wajen wato kenan hana mu ba. Kamar kenan yanzu an hana mu a babin makaruhi ne, don haka ba ai azama ba. Don haka wasu mu wasu lokuta on special occasions sukan ji illa iyaka da su koma gefe ya addu'a tare da su a mamaci ya mutu wallahu ta'ala ala kun bai jana yawa. Babu ihdalil mar'ati ala ghairi zawjiha, babin da yake magana akan wato kenan hukuncin takaba wadda mace za ta yi ba a mijinta ba. Idan mace mijinta ya mutu tana takaba ko to za ta iya ba a mijinta ba eh? To to bari mu tabbatar da wannan, za ta iya ko ba za ta iya ba eh? Ummi Habiba zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummi Habiba matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata ce Ummi Habiba wadda wane ne daura masa aure da ita? Najashi ko wadda ta yi tare cikin wadda suka hijira daga Makka zuwa kasar Habasha a cikin hijiran farko ko da a can ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Najashi daura mata aure da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana Madina. Sai da ta dawo tunda sannan ta taro gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tana daga cikin matansa ummu hatil mu'minina. Allah madaukakin sarki ya dade ita take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, bai halatta ga duk matar da ta san tayi imani da Allah da ranar lahira ko to hidda alama yiti tayi takaba a wani mamaci fauka salasin, sama da kwana uku ba, sama da kwana uku ba, illa ala zaujin, sai dai in mijinta ne ya mutu to shi kan za ta yi arba'ata ashhurin wa ashara, wata hudu da kwana goma. Yawa kenan ko ɗanta ko ubanta ko wanta ko kaninta idan ya mutu to bai halatta a ganta ba tsari har sama da kwana uku ba. Eh kwana uku yayi to ta wankanta ta adanta ta ci gaba da abin ɗinta, amma a farko na biyu na uku nan duka wannan in ba ta yi ba ba a tsananta mata ba. In ma ta yi wankanta ta yi kwalle ta duba a tsananta ba, amma kar ta wuce kwana uku tana cewa wai ai mutuwa aka mata, ba gyara jiki ba meme da sauransu. Sai dai in mijinta ne to nan ka za ta yi masa takaba har wata hudu wato kenan da kwana goma, shi ne wanda alqur'ani wato kenan ya tabbatar. Mun ji nan to haka kenan yanzu takabar anan me yake nufi kenan? Rashin cikakken ado ko mace ta zauna ba cikakken ado saboda kar ma wannan namiji ya gani ya sha'awa, yawa saboda tausayawa mamacin da mamacin da ya rasu aka ce ta zauna har wata hudu da kwana goma sannan sai ta adanta wani yana so sai ya nima daga baya. Babu ziyaratul quburi, wannan babu yana magana akan hukuncin ziyarar makabarta. Ya halatta a ziyarci makabarta ba mutuwa akai ba, aka kai gawa ba, haka kawai sakit ka tashi ka kama hanya ka tafi wato kenan makabarta, ka je ka ziyarci kabarin wani ko kuma duka masu kabarin gaba daya, haka ya halatta a musulunci ko bai halatta ba. Riwaya daga Anas dan Maliki, Allah madaukakin sarki yake yadda da shi yake cewa marar annabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tamki inda kabrin, annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce kusa da wata mace tana kuka a gaban wani kabari, ga kabari a gabanta tana ta shirga kuka, tana ta shirga kuka, tana ta shirga kuka. Wa kala sai yace mata ittaqillaha wasbiri, bayar Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri, ki ji tsoron Allah ki hakuri. Wa kala sai tace ilaika ani, tace ina ruwanka da ni, ina ruwanka da ni shine mana ilaika ani, ko kuma zabe fusara cikin karebu da ni sai kyale ni wai na kalamta sabbi musibati, domin kai musiba da aka dora min ba dora maka ita ba, ka san musiba da take kai na ne tukunna, zaka zo ka ce min wani ittaqillaha walan ta'rifu, amma hawa ta gane annabi sallallahu alaihi wasallam bane, bata fahimce shi ba, bata san shi ba, wakila laha. Daga baya bayan ya tafi sai aka ce mata ke zo tukunna, innahu nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan da kike ce masa ba ruwan ki da shi kyale kin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne, sai kuma ta shiga na dama. Dan haka daga nan sai ta kama hanya zungoye zungoye, fa atat babal nabi, sai ta tafi tiryan tiryan har kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Falanta jid innahu bawabina, bata samu masu gadi a gate ba, ko bawab shine mai mai kula da kofa, gate man ko atarakta baban la yuhaddu masafatan wa ataita baban saddahu bawab bawabu, inji malam fayran mako, yawa ka bar kofa mai fadi wanda ba a rufe ta, kuma ka zo kofar da mai gadi yake rufe, ka ce kana son ka shiga ga kofar da ba a rufewa, ka bar kofar Allah madaukakin sarki ka zo kofar fada kana neman ai dole abin bawab zai rufe, wani babban malami ne a Maiduguri da can kullum yana zuwa gidan shehi yana ma sarki wa'azi, yana karanta da amiyo wata da zo sai mai gadi ya rufe kofa, malam ne da ya ce a talla ku da shi malam don haka kam ya rufe kofar nan, da ya koma shine sai ya zargi kansa, bitin zargi kansa ya baiti wajen nawa, matsala'in babi shine atarakta baban la yusaddu la yusaddu musafatan wa tarakta bab wa ataita baban saddahu bawab, ka bar kofa mai fadi wanda ba za a rufewa, kofar Allah madaukakin ka zo wani kofa da mai gadi yake rufewa, ya zargi kansa daga nan kuma shi da fada har abada bai sake komawa ba, saboda ai ana rufe kofar fada ko yanzu zai je kofar da ba ala da ka bawab shine mai gadi. To falan da jidin da wawa ba ta samu mai gadi a gurin ba, fakalar sai ta ce masa, sai ta shiga kenan, sai ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce masa lam a arifuka, kai hakuri wallahi ban gane ka bane, wallahi ban san kai bane, kai hakuri, kai hakuri, ta bada hakuri. Fakalar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna masabaru inda sadmati al-ula, hakuri da kike gani a karo na farko ne ake hakuri, idan matsala ta zo ta a rayuwa karo na farkon nan ka mai da abun a gurin Allah madaukakin sarki, ko kai hakuri, idan kuma sai daga baya ba ka rasa yadda zaka yi, ai dole ka dai zaka yi hakuri, idan zai dawo ne ina zai dawo, amma da daga farko ta mai da abun Allah madaukakin sarki shikenan, to sai a kirga ta a cikin as-sabirina, ko yawa sai a kirga ta a cikin wato kenan masu hakuri, saboda ta alim shi yasa Allah madaukakin sarki sifata mu'mina da cewa suna alladheena idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da sun gama sifa ko abin da su fara fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sun mai da abu zuwa ga Allah, da haka sun yi sabaru inda salimatul ula, lokacin kwatsam na farko na musiba, kuma wannan matsala ce wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya fahimce ta kuma ya koye ta, da zaran abu ya faru mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ya mai da abin zuwa ga Allah madaukakin sarki. Yawa, domin Allah madaukakin sarki ce alladheena idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ce me ulaika, ya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hul muhtaduna. Da haka Imam Jafar Sadiq yake cewa ina mamakin mutumin da musiba za ta same shi bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba, gashi wa'anda suke fadan haka Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, walaika yawwa kaman yanda nake mamakin mutumin da in bakin ciki ya same shi ba zai ce ba zai ce wannan addu'an Yunus dan Mattan nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba da zalan ka shiga cikin bakin ciki abu ya daga maka hankali kace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kada zance shi Allah madaukakin sarki yace me fastajabna lahu eh wannan jena ku min al-gham ko yawa Allah ce sai muka ansa masa muka yayi masa wannan bakin ciki da yake wato kenan tare da shi da wanda zai shiga cikin wato kenan damuwa bai ce la haula wala quwwata illa billahi ba yace wannan abu mutum uku na mamakin su jama'a Jabir Sari kada in magana ta samu damuwa ta samu ka kace kace la ilaha illa anta subhanaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi me Allah madaukakin sarki yace amma su fadan haka yace zai yayi musu damuwa ko yawa to saboda haka yace ina mamakin mutane da suka abinna suke shiga cikin wannan halin ba sa mai da abubuwan su zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan mata sai aka koya mata cewa in abu ya faru a karo na farko inna sabru inda sadamati al-ula ko yawa yanzu wannan hadisi mahallin shahid shine me Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ganta akwai kabartan nan kenan shi ma me yaje shi ziyarar kabari yaje ziyarar kabari ko yaje ziyara ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haranta su ya hana su ziyara ya hana su ziyara daga baya yace kuntum haytukum an ziyaratin kuburi fa zuruha da na hana ku ziyaran kabari amma yanzu ku rika zuwa sai ya ce fa in ha tu zakir al-akhira tana iya tana muku lahira ko kuma tu zakir kuma al-maut tana tunatar da ku wato kenan mutuwa da haka salihan bayi sun kasance suna nika gari su je makafarta su yi ziyara an yi riwaya cewa wani malami ya taba samun wani mutum ya taurin kai ya kira shi ce zo da Allah ka da kani ya kama wannan sun suna tafiya tiriyan 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 suka fita har bayan gari suka je har cikin makabarta yadda suka je tsakiyar makabarta ya ce masa nan menene a nan wurin ya ce mutane ne dan yi shiru ka dan shi ne ka ji ka dan bada kunnanka ka ji motsi ya ce ban ji ba ka ji magana ka ji sauti ka ji ihu ka ji dariya ce duban ji ba sai ya ce to wannan shirin kar ya rudar da kai rikicin da ake yi a nan wurin karkashin zaka zai daga maka hankali ya ce ko ma cikin gari ka yi daga nan ba na hankalinka cikin gari kana jin hayaniya ya ce ina jin hayaniyar mota hayaniyar kaza kaza sai ya ce to wancan hayaniyar kar ya daga maka hankali duk wanda suke can za su dawo nan babu kuma ɗaya a nan da zai tashi ya koma can a makabarta babu mutum da ya tashi koma gari amma duk 'yan gari za su dawo nan gurin saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce tana tunatar da ku lahira wancan za mu dakata nan lokaci ya yi insha Allah za mu dakata nan abunan kuma daidai Allah ba da kuma take ba mu ladan sa Allah ba mu ikon aikatawa sannan ka kuskure Allah ya ganar da mu kuskuren mu ya gafarta mana ya za mu ikon gyara akwai lokacin tambaya wa alaikum assalam